gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa. Ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jan mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma 16 ga watan Disamba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan lamarin tsaro, duba da irin halin da ake ciki a yanzu a arewacin Najeriya. Akan wannan batutuwa ne wakilan sashen Hausa suka tattauna da masu ruwa da tsaki.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, bari mu fara da rahoton da wakilin sashen Hausa a jihar Borno Haruna Daudabiyu ya hada mana akan abin da ya auku a Zabarmari.
A ranar 29 ga watan Nuwamban 2020 ne dai mutanen ƙauyen Zabarmari da ke karamar hukumar Nigeria a jihar Borno suka waye gari da wani mummunan tashin hankali sakamakon yankan rago da aka yi ma wasu manoman shinkafa fiye da 40 da ake zaton cewa mayakan Boko Haram da suka yi musu, da kuma hakan ya jefa mutanen nan cikin wani halin kakanikayi, musamman ma na rashin samun damar ci gaba da gudanar da harkokin nomarsu wanda komai ya tsaya cik sakamakon wannan fargaba da suka fada. Na yiwuwan cewa kowane daga cikinsu na iya fadawa cikin hannun waɗannan mahara, kuma zai iya fuskantar irin wannan akuba, ganin cewa har yanzu babu wasu jami'an tsaro da za su dinga ba su kariya wajen ci gaba da gudanar da harkokin noman nasu, da alƙawarin da gwamnatin tarayya ta yi na cewa za a aika musu jami'an tsaro wurin. Waɗannan manoma ne da kasarinsu matasa ne, yanzu suka ce ba abin da suka sa a gaba illa neman taimako daga wajen gwamnatin tarayya da samar musu jami'an tsaro da zai ba su damar girbe amfanin gonan nasu, kamar yadda waɗannan manoman ke cewa.
Salamu, sunana Hassan Muhammad. To alhamdulillah, mun gode Allah, jarabta ta Allah, in Allah ya kawo ta musulmi abinda yafi zama tilas mutum ya dauka shine kaida kuma ga Allah.
Kiza su ana sai muku hari ne a wannan gari na
ku. Eh to a gaskiya an kawo muna hari ya kai so biyu. To a gaskiya tashin hankali yanzu da duk abinda zan kimanta shi, ni dai a zuciyata ban san zuciyar wani ba, ban taba ganin tashin hankali wanda ya kai wannan ba. Dan duk wanda baya da juriya, wanda kwakwalwar shi ta zama tana rawa, wallahi in ya ga abin da ya faru hankalin shi zai kaɗu. Wallahi to a gaskiya mutane ba su fita gona ba saboda tsoro, dan yanzu in ya kasance aka ce ka fitan ma in kai ka fitar kanka ba baka da nutsuwa. Abin da ya faru ga dan uwanka ya ishe ka ibtila'in da zai shiga zuciyarka wanda zai burkitar da kai, ba zai bari ka samu nutsuwa ba. Duk wanda zai samu gawa a zire, gawa a aje, mutum halitta ce dan uwanka dumbulin jiki ba kai, kuma kai ka tabbatar da in aka same ka haka kai ma ba za a barka ba, wallahi ba za ka taba samun natsuwa ba. A natsuwan ma in ka fada fadi kai amma ba natsuwa bace. Yanzu kaga kamar wannan abun in ma waɗannan mutanen baka sani abinda duk za a ce za su fada, mu mun tabbatar da za su iya su fada. Kaga yanzu lokacin da suka zo suka aiwatar da wannan al'amarin ban mu taba tunanin haka zai iya faruwa ba, amma kaga suka zo suka abuka muna da shi wanda ya zama abinda mu ban mu dauke shi a Najeriya ba, wallahi duk duniya ban mu dauke a yinda aka yi muna akwai abinda aka yi na kisan gilla irin wannan ba. Ba harbi ba, yanka ba, dabbobi ba, mutum ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba goma ba, ba 20 ba, 30 ba.
Yanzu wannan hali kuke ciki a wannan gari na
Borno? Wallahi muna cikin halin hahakulayi, sannan muna neman dan girman Allah gwamnati ta shigo da tallafi da gaggawa da kuma abin da zai sa mu yi abincin mu domin kawo shi gari. Wallahi mun samu jarabta, gwamnatin nan gwamnatin ita tace mu koma gona mu yi aiki mun bita mun yi a cikin shekarun nan ban mu yi noman da muka yi a shekarun nan ta bana ba alhamdulillah mun gode ma Allah Allah ya kawo mana wannan jarabtar suna bakin cikin wannan abun mu girbe shi
ya sunanka
sunana Usman Muhammad Sani
wani hali kuke ciki ne yanzu game da wannan abun da ya faru a wannan gari na Borno
to gaskiya halin da muke ciki kamar yadda ciya mai bayani gaskiya halin da muke ciki ma yanzu ma mun kulle gari ba fita saboda mutanen nan a halin yanzu yau labari ya zo mana ma suna kona mana shinkafi suna kona mana amfanin da muka yi na gona
yanzu ba za ku samu damar zuwa ku kwashe
ba maganan fita ma gaba ɗaya gari babu shi to yanzu muna son gwamnati gaskiya ta tallafa mana da jami'an tsaron da zamu je mu ɗaya da wannan amfanin namu tunda ita taska muka yi kuma muka bi ta muka mata mubaya'a ya kamata a taimaka mana a tallafa mana mu je mu nemo amfanin wannan gwamnati mu fito da shi dole ne aron guro tsoro ne ana mu fita mutum nan da ake yanka ai ko mutum ɗaya ne aka yanka kaji an yanka dan uwanka kai ma kana son ranarunka ba za ka samu damar fita ba
to ya sunanka
Muhammad Sallah dan Kwashebe
wani hali kuke ciki game da wannan
hagan hagu da yi na Kwashebe eh mu ne aka yanka mutane a garin mu mun je gona muna cikin aiki suka yanka mutanen mu eh ya gurgudu kuma sun yanka
hali ake ciki
yanzu muna halin hagu da yi muna neman taimako a kawo mana gauga dan suna kone mana shi muna so a turo mana jami'an tsaro
ba jami'an tsaro na wurin
eh yanzu babu su a wurin
dama lokacin da wannan abin ya faru
ku jami'an tsaro a garin mu
ne eh ba kowa a wurin mu kadai ne talakawa muka je wurin muna aiki suka zo suka afka muna in sun kama kaya ka suka masu dauri sai yin kaka yanzu abin da muke su ta kama mu dauki mu je mu samu abin da namu wanda addaji mu doko shi na ma'aikata mu shiga da su mu je mu doko kayan mu daji
jami'an tsaro ma'aikata ne a garin
mu an tsaro eh
tunin dai gwamnatin jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya zarci wannan kauye na Zabar Mari da ma ya kira ga gwamnatin tarayya kamar haka
abin da muke kira shine a taro mu samu hadin kai da kasan can da kasan kyawar da mutanen kasan waje a tabbatar cewa wayan nan mun je mu same su a wuraren da suke zama ba zai yiwu ba yanzu mutane mun tsira cikin mawuyacin hali in ka zanna a gari yunwa zai kashe ka dole ka ci fita kai noma in ka fita noma kuma za a bakwaran zai kashe ka dole ne in ba mu samu lafiya dajin ba garin ba zai taba zama lafiya ba dandamalin gwamnati
mu roke su taimaka su sa yaran mu a soja ba sa a soja ba a bar su a cikin garin mu kuma a Borno a sa police a sa civil defense akwai abin da ana cewa civil defense a gurin rangers za su yi su kula da manoma suna noma a cikin kwanakin su su ma muna bukatar federal government ya taimake su ba haka alal hakika mu abin da muka gani kullum muna magana ba wani kasan da ta taba nasara yaki banda hadin gwiwa da wayansu kasace akwai kasan chat akwai kasan kamarun da makamantansu ya kamata Najeriya ta nemi hadin kai tun daga yanzu mu nemi sulhu abin da muke nema don saboda har yanzu yaran nan suna nan tafkin Chade suna nan Sambisa Gebre Sal suna nan Mandara Hill wajen su kwashe bai wannan akwai guda taya Gebre Sal suna nan to in mulke gida garin nan dole mutane su ce su nemi abin mutum bai dubu da miliyan 6 ba abinci ba kyo ina zai yi don saboda haka muna neman taimakon federal government mun san suna kokarin su kuma bisa billahi kowa ya san cewa wannan abin daban da ko da ya muke da ba mu samu haka ba da mutum ba zai yi sai haka nan ba amma har yanzu muna neman taimako na gwamnati da kayan aiki da makamantansu don saboda mutane mu samu zaman lafiya
tuni shi ma shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya turo wani tawaga mai karfin gaske don jajirtawa mutanen da waɗannan iftila'i ya shafa da ma alƙawarin cewa za su magance wannan matsalar sanata Ahmed Lawan dai shine shugaban majalisar dattawan kasar da kuma ya jagoranci wannan tawagar har ya hada da shugaban baya katan fadan gwamnatin tarayya wato Professor Ibrahim Gambari da mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro General Muhammad Mangunu mai ritaya da dukkanin sanatocin da ke jihar Borno da mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yaɗa labarai Malam Garba Shehu da kuma wasu ministoci guda hudu na tarayyan kasar wanda bayan ma mutanen wannan gari jawabi yana mai cewa
wannan tawaga wanda muka zo nan mun fara shi ne irin wannan zama daga cikin garin Maiduguri tawaga ce wanda shugaban kasa shugaba Muhammadu Buhari ya sa mu zo saboda a jajanta wa mutanen Borno abin da ya faru ranar Asabar inda aka yi wa mutum 43 kisan gilla mai girma shugaban kasa na juyayin wannan al'amari kuma shi ya sa ya ce maza mu zo mu muku jaje mun jajanta wa shi gwamna hakanan mun je fadar mai girma mai martaba Shehu Borno shi ma mun jajanta masa muka ce bari mu zo nan Zabar Mari kuma mu jajanta muku shugaba Muhammadu Buhari ya yi matukar bakin ciki da juyayin wannan rashi da aka mana mutane sun tafi neman halas ɗinsu, aka far musu, aka yayyanka su, Allah ya ji kansu, Allah ya musu rahama. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce, mu sanar da ku, gwamnati za ta ɗauki mataki gaya ta tabbatar cewa ta ba ku tsaro, ku ci gaba da harkokinku na rayuwa, kuma wannan wuri ga wurare na noma ga kuma haziƙan mutane. Insha Allah za a ci gaba da turo muku waɗanda su dinga kula da lafiya ku, in Allah ya yarda. Haka nan zan ɗauki wannan dama in yi wa shi gwamnan Borno in jinjina masa, saboda namijin ƙoƙari da yake yi a jihar nan yayin da yake kasancewa mai kiwon duk al'amarinku. Gabaki ɗayanmu da mu da muka zo daga Abuja da gwamnatin jihar Borno, kai ma da gwamnatocin jihohinmu na Arewa maso gabas, kullum muna fatan mu ga cewa an samu sauki da sa'ida na halin da muke ciki. Mu da muke 'yan majalisa, da ikon Allah za mu ci gaba da aiki da shi shugaban ƙasa, mu tabbatar cewa duk abin da sojojinmu suke bukata ko jami'an tsaro mun ba da shi, saboda babu abin da ya fi kare rayukan mutane da kuma hanyar cin abincinsu amfani ko muhimmanci a wannan lokaci. Daga ƙarshe muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki, yau waɗannan bayin Allah da aka yi wa kisan gilla rahama, Allah ji kansu, Allah gafarta musu, Allah sa aljanna makoma, mu kuma da suka bar mu, Allah sa mu cika da kyau da imani, Allah ya taimake mu, Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu. Nagode.
Yanzu dai abin da mutane suka sa ido su gani shine na kawo ƙarshen wannan lamari, musamman ma na hare-haren 'yan bindiga da kuma sace-sacen mutane. Wanne zakan wannan lamari ke kokarin canza salo daga wannan jiha zuwa wancan jiha? Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Hausa Abuja Hassan Maina Kaina ya samu tattaunawa da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum MI Usman.
Assalamu alaikum. Tambaya ta farko shine, idan muka duba halin kashe manoman shinkafa da aka yi a zubar marin jihar Borno, me wannan yake nuna wa ga sha'anin tsaro a Najeriya? Kana jin kashe waɗannan manoma zai iya kawo cikas ga aikin noma a wannan shiya, musamman wato ya kashe gwiwar waɗanda suke da sha'awar ci gaba da aikin noma a wannan yankin, ko kuma waɗanda suke aikin masu bari? Tambaya ta uku shine, a irin wannan yanayi da aka samu kai a ciki, menene abin yi ga manoma? Tambaya ta huɗu shine, menene gwamnati ya kamata ta yi? Sannan akwai ƙarin rawa da su fararen hula su taka kan irin wannan sha'anin? Tambaya ta shida shine, idan muka duba yadda sha'anin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, duba da ƙarin hare-hare na 'yan Boko Haram, kana da wani ƙwarin gwiwa cewar za a sama bakin zaren kwana kusa?
Wato Malam Hassan, wannan kisan gilla da ya faru a Zabar Mari, idan muka duba tarihin wato rashin tsaro da Arewa maso gabas ta yi ta fama da shi na kusan shekaru 20, dama abu ne da faruwarsa ba zai zama da ban mamaki ba, musamman idan muka yi tsokaci ko kuma muka yi waiwaye a dan tafiya a tarihin wato wannan tashin-tashina ta rikicin wato 'yan Boko Haram da kuma wato yadda suke kuntata ma al'umma, suka kuma hana gwamnatin sakat. Domin me? Domin idan ka duba kada mu manta cewa wannan rikici fa kusan sai da ya lankwame gwamnati sukutun ta wato gwamnatin shugaba Goodluck Ebele Jonathan. Domin a 2014 lokacin da hare-hare na ƴan Boko Haram da tashin-tashina na aikata ta'addanci na wannan kungiya ya tsananta, wato kusan ƴan Najeriya ne a ƙarshe suka fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu suka kada ƙuri'a suka fitar da wato ainihin gwamnatin shugaba Jonathan, ma'ana suka yi wa jarrar da ita a wancan lokaci da zumma ko kuma fatan wato kawo shugaba Muhammadu Buhari zai sa a samu lafawa a cikin wannan al'amari. To haka kuma gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta fito duk da cewa a baya can shugaban lokacin da ya ayyana yakin neman zabansa ya yi ta alkawartawa ƴan Najeriya cewa idan ya shigo zai ɗauki gagarumin mataki nan gane da halin rashin tsaron. Sannan kuma a matsayinsa na soja ya zama a wannan lokaci ƴan Najeriya suna da matukar fata a kan cewa idan ya zo ɗin za a yi haka. Kuma a cikin bayanansa idan ba mu manta ba ya yi ta nuna cewa wato ai sun fuskanci yaƙe-yaƙe a baya, misali kamar na Tsine da yaƙin Basasa wanda kusan har ya nuna cewa Boko Haram ɗin ba wata tsiya ba ce a wancan lokaci. Kuma ƴan Najeriya ya zama na suna da matuƙar ƙarfin gwiwa a maganganunsa. Kuma a shekaru hudu na farko na shugabancin shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauko hanyar wato yayyafa fitinar wato ainihin wuta, sai daga baya ne bayan tafiya ta tafi sai wato al'amura suka canza. To amma kada mu manta cewa wannan fa yaƙi da ta'addanci ne. Mun ga manya-manyan ƙasashen duniya sun tsinci kansu a yaƙi da 'yan ta'adda wanda har yau wankin hula ya kai su dare ba a samu sakamakon da aka sare za a samu ba. Misali Amerika ta kara wato ainihin yaƙi da ta'addanci ne a cikin gida kawai, amma har yanzu a waje Amerika tana fama da yaƙi da 'yan ta'adda. Sannan kuma zai wahala a ce a cikin wannan hali da aka tsinci kai a ce talaka ya samu wato wani yanayi na sakata ya wala a ce wato ya koma manomi ya koma wato da karsashinsa kamar yadda yake a baya. Domin misali ko da ba a yankin arewa maso gabas ba, a wasu yankuna daban-daban a ƙasar nan manomi zai iya yin nomansa bayan ya girbe saboda matsi na tattalin arziki da kuma wato yunwa da talauci da ya game ƙasar ya sa wato aje a kwashe abin da ya noma a gonaki a gudu da shi. Ko kuma ma misali idan ka ɗauki yankuna irin na arewa maso yammacin ƙasar nan, a can idan ma aka shiga ƙauyuka 'yan ta'addan karkashe mutane suke su tarotsa dukiyarsu su kwashe ɗan abin da suke da shi a ƙona ƙauyuka a kashe gawawwaki a ƙona gawawwaki, misali duk an yi wa'annan abubuwan mun gani. To sannan kuma idan muka duba abin da 'yan Najeriya ɗin nan suke kira a kai wato 'yan boko da masana da malaman addini da 'yan ƙasa suke ta kira na cewa lokaci ya yi yanzu gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a ta waiwayo ta saurari wato ainihin ra'ayin 'yan Najeriya na shawarwari da ake ba ma wato ainihin bangaren zartarwa daga cikin jam'iyyarsa ta APC da jam'iyyun adawa irin su PDP da wato ainihin kungiyoyi na dattijai na yankuna daban-daban na ƙasar da suke ta ba da shawarwari da kungiyoyin mata da kungiyoyi masu zaman kansu da 'yan ƙasa kansu na cewa dole ne lokaci ya yi da za a haɗu wato ƙarfi da ƙarfi tsakanin gwamnati da duk wasu masu faɗa aji a kira gagarumin taro na ƙasa wanda za a zauna a yi kwanaki a duba matsalolin nan a kuma fito da hanyoyin warware su wato ta hanyar wato ainihin cusa kishi da ƙauna ga junanmu da kuma tausaya ma junanmu. Domin rigimar nan da ta taso in ka kula da farko ai daga arewa maso gabashin ƙasar nan ta faru, sannan kuma karin wancan daidai a daidai lokacin da taso kafin lokacin ma akwai rigingimu a arewa maso ta tsakiya ta ƙasar nan, misali a jihar Plateau, jihar Kaduna da makwabtan jihohi an samu rigingimu da suke da alaka da nasaba da addini da kabilanci. So aka zo ana cikin wannan kuma wannan rigima ta Boko Haram ta taso ana cikin waccan kafin ƙarshen wa'adin shugaba Muhammadu Buhari na farko rigingimin arewa maso yammacin kasar nan suka barke, wanda su kuma zunzurutun barayi ne ɗan fashi da suke sace mutum, su sace dukiyarsa, su kashe shi, su tarwatsa wato ainihin ƙauyuka da iyalai. To duk waɗannan abubuwa idan ka duba, wato ba ƙananan fitintunu bane a ƙasa. Sannan ana cikin haka gab da haka sai ga kuma wato ainihin zanga-zangar ƴan sasta ta su, wanda ita ma ta zo ma ta biyo bayanta, wanda ta ƙara nakasa fuskar tattalin arziki a Najeriya. To abin da yanzu ake magana a kai Malam Hassan ba wani abu bane, a cire batun siyasa, a cire batun kabilanci, a cire batun bangaranci. Domin idan kana jin wai cewa irin siyasa Afirka ta dauko nawa yi mun ne, to a wannan karan yadda shugaba Jonathan daga Kudu ya gaza ya maganin rashin tsaro a arewacin Najeriya, haka shugaba Muhammadu Buhari da gwamnatinsa daga arewacin Najeriya ita ma ta taho ta kusan a ce ta gaza ɗin, tunda kamar yadda ƴan ƙasa suke cewa wannan gazawa ce. Domin me? Domin idan ka duba jiharsa ta kasance da halin da ake ciki a yau, da kuma irin sa wato ainihin kiranye-kiranye da suka fito daga jama'a, da kuma abin da ya fito daga gwamnatin tarayya, to kaga duk waɗannan za a iya kiranta gazawa. Sannan ka gajiya ko kuma ka kai gaci, wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam. Dama ɗan adam tara yake bai cika goma ba. Saboda haka lokaci ya yi yanzu da za mu fito ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu. Tsari ne irin na demokuraɗiyya, ba za mu taɓa yadda wani tsari da ba na demokuraɗiyya ba ya zo ya shige gaba ya mana limanci a ƙasar nan. To idan kuma muna so haka ta faru, to dole ne mu taimaka ita gwamnatin ta ba ma wato ainihin ƴan ƙasa haɗin kai, su ma kuma ƴan ƙasa su ba wa gwamnati haɗin kai, a cire batun siyasa, a cire batun ƙabilanci, a cire batun addini, a cire batun son zuciya da aka saba yin sada a inuwa lokacin duniya tana kwance lafiya. Yanzu Najeriya ta kai halin da duk wani ɗan ƙasa dole ne ya jajirce ta hanyar kishi, wato da rashin lalaci, da wato ainihin tallafawa ƙasarsa, mu fito ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu mu taimakawa ƙasar nan. Kuma sannan kafofin yaɗa labaru na gwamnati da masu zaman kansu su ma dole ne su fito su jajirce, su ba da gudunmuwarsu a haka. Yan boko da suka ritaya a bangaren tsaro da yan boko da suka ritaya a bangaren wato gudanarwa da yan boko da suka ritaya a bangaren karantarwa su fito kwansu da kwarkwatarsu, kowa ya ba da wato gudunmuwarsa. Haka malaman addini, haka sarakunan gargajiya, haka shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu, wato ta haka ne za mu iya samun damar ceto ƙasar nan daga halin da ta tsinci kanta a ciki. Amma idan muka koma a halin da ake ciki, ba mu tsaya muka yi karatun ta nutsu ba. Gwamnatin ta shugaba Muhammadu Buhari tana cikin wa'adinta na biyu, sannan kuma tana cikin tsakiyar ganiyarta ne a yanzu, domin kusan wannan ita ce shekara ta biyu da za a shiga. To ba a san abin da zai biyo baya ba idan muka tsaya muka zama turus daga nan zuwa 2023, lokacin da za a kira taro na gama gari na ƙasa, za a kira zaɓe na gama gari na ƙasa, wato a kaɗa ƙuri'a, wato shugaba Muhammadu Buhari ya samu halifa, a fitar da sabon shugaba ya wuce. Lokaci ya yanzu da za mu cire batun ƙabilanci, mu cire ɓangaranci, mu tsaya mu duba shin wane ne cancantacce, waye shugaba a ruhi wanda zai iya jan ƙasar nan ya kai ta gaci. Domin duk abin da da can muke tutiyarsa a Najeriya, a wannan ɗan kudu ne ya zo, ni ɗan arewa ya zalunce ni, ko kuma a wannan ɗan arewa ne ya zo, ni ina kudu an kwace mun mai, an mun wancan, an mun wannan, duk wannan zancen ya riga ya wuce. Yanzu fage ne da ƴan Najeriya ya kamata su zauna a matsayinsu na mutane ƴan adam, su fitar ma kansu kitse a wuta, su nemo shugaba jajirtance, wato shugabanni jajirtattu wanda suke da cancanta, suke da kishin ƙasa, wanda kuma suke da damar da za su iya wato ainihin tafiyar da harkar mulkin nan kamar yadda ake cikinta. Amma yanzu idan muka ce za mu koma muna zargin shugaba Muhammadu Buhari, wanda an gwada abubuwan sun ƙi cinyewa a yadda aka taho dai a yadda jiya yau, to dole ne yanzu shugaban nan yana buƙatar wato matsin lambar da aka daɗe ana sa mishi a janye daga wato dabarar rashin matsin lamba, a ɗauko dabara ta rarrashi da nasiha da wa'azi, da kuma haɗa wato ainihin tarurruka wanda za su dinga fitar da wato da haɗa tarurruka ƙanana da manya, wanda a cikinsu za a dinga samun wato hanyoyi na warware irin matsalolin da muka samu kanmu a ciki a fuskokin tsaro,
tattalin arziki da zamantakewa, domin matsalolin ma ba wai a fuskar tattalin arziki kawai take ko kuma a fuskar tsaro kawai take ba, har da zamantakewa. Mu kanmu idan ka duba a yadda zamantakewar mu take, kusan kamar ba ma kaunar junan mu, to ba za mu taɓa samun daidai mu ga daidai ba, mutakar ba mu dawo mu rungumi juna, mu manta da wato ainihin san kai da hasada da kiyayya, wato da cewa wane ya iya wane bin iya ba. A'a, yanzu magana ce ta batu guda ɗaya ne kawai, shine a fito kwanmu da kwarkwatanmu, wato mu manta da batun siyasa da sauransu, mu wato ainihin bautawa Najeriya a matsayin uwa, kuma uwa ba maba da mama, wato kun kasance tsuntsiya madaurin kiɗa. Wannan ita ce hanya guda ɗaya tilo da za mu iya ɗaukata mu kai labari. Amma in muka ce za mu tsaya muna tafiya a yadda muke tafiya a yanzu, to a gaskiya fi sabilillahi ba mu san inda muke fuskanta ba, don haka abun ba zai mana kyau ba gaba.
Wakilin sashen Hausa Sani Malumfashi da gwamnan jihar Katsina akan garkuwa da aka yi da 'yan makarantar sakandare a jihar Katsina.
A halin da ake ciki yanzu, ina tare da mai girma gwamnan jihar Katsina, Right Honorable Aminu Bello Masani. Ranka yadda shin kowane hali ake ciki dangane da kokarin da gwamnati take yi na jiha da kuma tarayya wajen ganin an ceto waɗannan yara?
To, na farko dai muna cikin halin juyayi da kuma damuwa kwarai da gaske. To, amma tun daga ran Lahadi da jami'ai na gwamnatin tarayya da ministan tsaro da duka shugabannin aikin tsaro na ƙasar nan suka bayyana, kuma suka turo mutane suna cikin daji. Amma abin da ke gabanmu tabbatar da cewa in ba inda ya zama dole ba, ba a yi harbe-harbe wanda za a iya sa yaran cikin haɗari ba. So, kokarin da ake ta yi kenan a tabbatar da an anso su cikin ƙoshin lafiyarsu. Kuma jami'an tsaro sun gama tattara kusan bayanai da suke nema, yanzu haka suna cikin daji, sun fara shiga dajin da nan jihar Katsina da inda ake zargin yaran suna cikin jihar Samfara suna aiki. To, har yanzu dai muna jiran su, ba su ba mu wani cikakken bayanin abin da suke ciki ba, amma dai mu muna nan ko da yaushe a cikin saurare, kuma mun bude inda za a samu labari da kuma jami'an da za a samu a kankara da kuma nan Katsina, wanda za su yi wa iyayen yara bayani da kuma irin kuma su neman labarai.
Ban sani ba ko akwai wani sakon da kake da shi ga su iyaye da kuma dangunan waɗannan ɗalibai waɗanda iftila'in nan ya faɗa masu, kuma wanda har yanzu ba su koma gida ba.
To, babban sako na gare su shine ƙara ba su hakuri da kuma ƙara yin hakuri da taimakawa da addu'a da kuma duk abin da ake jin za a iya. Abin yana da tashin hankali fiye da yadda za a iya bayyanawa. To, amma in al'amari ya zama muƙaddari, to sai a rungume shi. Wannan kuma ba wai ya ɗauki nauyin da ke wuyan mu a matsayin gwamnati, jami'an gwamnati ba ne. Insha Allahu za mu yi ƙoƙari duka abin da ya kamata an so yaran nan, kuma mun fara ɗaukan matakan da in Allah ya yarda abada irin haka ba za ta ƙara faruwa a wato makarantu ko an so wurare da al'umma, musamman yara da mata ke taruwa.
Ta baki mai girma gwamnan jihar Katsina kenan, Right Honorable Aminu Bello Masari. Sani Sha'ib Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Saurare, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.